أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي أتبتع ألا بكرم هذا بوايا وندي قدر تامن حقوة أولنا ساهية تلي تنين أيومنا قوما قوتنا رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم shekara ta 1443 wanda haka kin ya dace wa 11 watan hudu miladiya ta 2022. insha Allah ta'ala za mu dasa daga inda muka tsaya a cikin tafsirin alqur'ani mai girma. ajiya muna cikin suratul balad, wanda kuma mun tsaya daidai aya ta 10 daidai wadda fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa hadainahu najdayn. Allah yake bayanin cewa an shiryar da dan adam tafarki guda biyu, imana ko ya imani ga Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma kafirce. To bayan waɗannan ayoyi Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai yake cewa falaqta hamal aqaba, yani me yasa dan adam ba zai kai ya kawo ba wajen ketare dukkan wata wahala ta abin da ya shahi lahira? Ta wace hanya zai samu damar da zai ketare wahalan lahira? Ta hanyar al-infaq, yani ta hanyar ciyarwa. Shine abin da Allah ya ce falaqta hamal aqaba, me ya hana dan adam yayi kokarin ketara wahalhalu na lahira ta hanyar ciyar da dukiyar shi? Sai Allah ce wa ma adraka wa yasanar da kai, ko kuma shin baka san ba me ake cewa mal aqaba? Abinda ake cewa al aqaba, idan ka ce aqaba din nan ita ce mashaqqatul akhira, yani tsanani da tashin hankali da firgicin da yake cikin tashin kiyama. To dan adam inda ya san hakikanin abin da ake cewa lahira, to wallahi da yayi amfani da wannan fadar Allah subhanahu wataala falaqta hamal aqaba, mi ya hada dan adam ya aikata aikin da zai tsiratar da shi daga wahalar lahira. Allah ya ce wa ma adraka mal aqaba, wa ya sanar da kai abin da ake cewa wahalar lahira. Miye wani aiki ne zaka aikata wanda zai sa ka ka samu tsira daga wannan wahalhalu da tashin hankali na gobe kiyama? Allah ce fakku raqaba, yani itqu raqaba, abinda zai sa dan adam ya samu dacewa da wannan matsayi na yaga cewa ya kukuta daga duk wata wahala wacce take ta lahira. Daga cikin ayyukan da dan adam zai aikata akwai fakku raqaba, akwai yantar da baiwa, yani ga wata baiwa musulma sai ka sayi wannan baiwar sai ka dantar da ita. To wannan iya daga cikin ayyukan alheri wanda dan adam idan ya aikata su, to tabbas wannan dan adam din ya kama hanyar fita daga cikin wahalhalu da firgici da tashin hankali na gobe kiyama. To wannan ɗaya daga cikin ayyuka wanda ya kamata mutum ya kula da su shine fakku raqaba, yani yantar da baiwa, wanda kuma wannan yantar da baiwa iya daga cikin ayyuka waɗanda addinin musulunci ya ja hankali a kan ta mutum mai imani ya yi kokari ya kula da haka. Sa'id bin Murjana annahu sami'a Aba Hurairata radiyallahu anhu yaqulu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man a'taqa raqabatan mu'minatan أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار أبونا كتشوى bayu a wancan lokaci su ne waɗanda aka samu fursunan yaƙi da sauransu to za ka samu wasu mutane a cikin hali na bauta cewa shi ba ɗa ba ne ba bawa ne ita ba iya ba ce ba baiwa ce to addinin musulunci yana daga cikin ayyukan da ya ba su kulawa 'yantar da wannan baiwa bayin nan a 'yantar da su su zamanto iya kamar kowa Abu Huraira yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man a'taqa raqabatan mu'minatan duk mutumin da ya entar da wata baiwa mai imani a'taqa Allah bi kulli irbin minha irban minhu Allah zai entar bi kulli irbin da dukkan gaba daya a jikin wannan baiwar irban minhu gaba kai a jikin ka kai da ka entar da ita za a entar da shi daga ina minan nari daga wuta hannunta sai zama to a matsayin hannunka ne aka entar a wuta kanta kanka ne aka entar a wuta kafanta kafanka ne aka entar a wuta haka har zuwa ƙarshe kenan duk wanda ya entar da baiwa kenan ya entar da gangan jikin shi gaba ɗaya daga wutar jahannama faɗin wannan hadisi yake da wahala da Sa'id ibn Murjana ya ambata fa qala Ali ibn al-Husayn sai Ali ibn al-Husayn sai yake cewa anta sami'ta hadha min Abi Huraira yace ya kai sa'id kaji wannan bayanin daga Abu Huraira baki da baki fa qala sa'id sai sa'id yake cewa na'am yace kware da gaske wallahi naji wannan bayanin daga Abu Huraira yake cewa manzon Allah ya ce fa qala Ali ibn al-Husayn li gulamin lahu sai Ali ibn al-Husayn sai yake cewa wani bawan shi yace wannan bawan jama'a ku shaida cewa izhab fa anta hurrun liwajhillah katahi na entar da kai dan neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala kaga masu ji da cikawa yani idan kaji aka ce aiki kaza na addini to in kana damar ka aikata wannan aikin ka aikata shi kar ka yi cewa sai gobe sai jibi sai gata sai bayan sallah sai a in dai akwai damar da za a iya aikata shi a yanzu a aikata shi a yanzu sai ka cewa ka tahiwa ne na entar da kai dan neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala to wannan kaga iya daga cikin ayyuka wanda suke masu gwaɓi ayyuka managarta mutum ya yi ƙoƙari ya ga cewa lalle ya entar da bawa idan Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi wannan damar a hadisi na gaba wanda yake bayani akan mahimmancin entar da baiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta ayyuba muslimin a'taqa rajulan musliman fa inna Allah ja'ilu wafa'a kulli 'azmin min 'izamihi 'azman min 'izami muharram dinan duk mutumin da ya entar da wani mutum musulmi to Allah zai sanya duk gabar da ka entar a jikin wannan mutumin to Allah subhanahu wa ta'ala kai ma zai entar da gabar ka daga gidan wuta kenan abinda ake cewa fida'u kamar kafan shi kanka daga gidan wuta amma ta wace hanya ta hanyar aikata aiki daga cikin ayyukan da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake bada tufuci da sakamako ga dukkan mutumin da ya zama ya aikata waɗannan ayyuka a Imam Ahmad ya zo da hadisi a cikin musnad din shi hadisi daga Khalid ibn Ma'dan an Kathir an Murra an Amr an Absa أنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظل صلى الله عليه وسلم كبار الأبارة من بنى مسجدا ليذكر الله فيه دمت من ديجنا ونمسلاتي مسلاتي أنك كجنا ليذكر الله سبود أعبت ألا فيه أتكي مسلاتنا ميت كويتنك ميسا كما كونك بنى الله له بيتا في الجنة tukuicin shine Allah kai ba zai gina maka gida a cikin gidan aljanna duk wanda ya gina gida masallaci to Allah zai gina mashi gida a cikin gidan aljanna da haka mutum ya yi kokari ya zamanto daga cikin ayyukan da za ka ba mahimmanci a rayuwarka a rayuwarki kai kokari ka gina masallaci muna ga yadda ake aiko kudade daga kasashen larabawa ana gina masallatai kaga wannan wani alheri ne wanda bai kamata a ce muna zaman jira ba daga wani sai ya zo wani ya zo ya yi mu mi zai hana tsakanin mu rika mu samar da wani asusu wanda za mu rika nasa irin waɗannan kudaden idan ya kai mataki kaza mu je bi wannan aikin saboda duk mutumin da ya gina yana da gida ginanne a cikin gidan aljanna abun ba karami bane ba yanzu ka duba duniyar da barin za a yanda ake rikici akan karirrika akan gidaje a ce wani yana da farsal a unguwa kaza wani iya da gida a unguwa kaza sai a rika jin cewa wani karshe ne ko kuma rika cewa kai wani huku bar gane shaka an yame ba gidaje shi sai unguwa me yake kallon shi sai da kallon ga wani mutum wanda yake da ajin tabarkalla to duka ba magana wannan duka ba bari za a yi ba ba magana rayuwa bace a wannan magana ce ta cewa in ka gina kai garanti gare ka ba na farsal ba a gidan aljanna a gida ginanne a cikin gidan aljanna daga za ka samu waɗanda mutane da suke turu kuɗa da ana gina sai mutum shekara 15 iya tara kuɗin da zai gina masallaci da ni da kai da ke ba mu da wannan tsari in ma akwai a cikin wanda yake da tsari wallahi bai wuce ba kashi ɗaya a cikin ɗari sai dai mutum ya ce a in na zama gagarumin mai kuɗi yiwuwa ce ma ka zama gagarumin mai kuɗi abin da shigo hannunka ai shi ne naka abin da kike da a yanzu ki kokari ki tanadi ki bude wani asusu na musamman ya zamanto zubawa kake duk ƙarshen wata misali ka yi ƙarfi jika goma za ka iya nasa ta da Allah inda aka Allah maka tsawon rai aka samu shekara kamar goma ko wani makamancin wannan tabbas ka samu gidan kuɗin gina masallaci kaga ka gina ma kanka gida a cikin gidan aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa man a'taqa nafsan muslimatan duk wanda ya entar da wata rai musulma mutum yana cikin bauta ka ce wani jahi ka zama da kanat fidyatuhu min jahannam wannan ran da ka entar zai zamanto maka fansa akan gidan wuta kenan ka fashi kanka ka huda kanka daga cikin gidan wuta da izinin Allah sannan manzon Allah yake cewa man shaba shaybatan fil islam kanat lahu nuran yawm al-qiyamah duk mutumin da yayi hurhura a cikin musulunci mana kai musulmi ne ana ta bugawa ana ta gogurmaya ana ta wane ne har kika ga hajiya kanki hurhura ya fara hutowa to wannan hurhurar da ta fara hutowa ko kuma alaji kaga hurhura fara hutowa a gemun ka ko a kanka ko a ina ne to wannan hurhuran nuran zai zamanto maka haske ne a gobe kiyama ko musulunci iya girmama irin wannan gashin da ana ta bautawa Allah ana ta bautawa Allah har gashin ya zama fari yayin kina cikin kuruce ki kike fafatawa har yau gashi dan kin zo kin tsuha amma kuma bauta Allah shine abu to wannan tukuicin da Allah zai miki wannan gashin farare Allah zai sa su zama to wani abin kyalli da wani haske a gobe kiyama kaga muhimmancin mutun ya dawoma a cikin ayyukan alheri sannan kuma duk mutumin da yake da hurhura a musulunci wajibi ne a girmama shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa laysa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana bai daga cikin mutumin da bai girmama babba a cikin mu sannan kuma bai tausayi mutumin da yake karami ne manzon Allah ya ce bai a cikin mu da haka ɗan uwa wannan aya ta bayani akan cewa falaqta habal aqaba wai me yasa dan adam bai kokarin tsiratar da kai shi ba game da tsananin gobe kiyama wa ma adraka wa yasanar da kai mal aqaba abinda ake cewa tsananin kiyama ayyukan da ake aikata a wuta daga cikin tsananin kiyaman nan fakku raqaba shine entar da baiwa a entar da ita daga cikin bauta na'am
a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaytanir rajim falaqta hamal 'aqaba wama adraka mal 'aqaba fakku raqaba أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.
ubangiji subhanahu wataala yake cewa bayan mun ji daga cikin ayyukan da za su kai dan adam gidan aljanna to akwai entar da bawa ko entar da baiwa sai Allah ya ce au it'am ko kuma ciyarwa fi yawmin a wata rana zi masgaba ma'abuciyar yunwa a ranar da ake cikin halin ba da'i ana cikin yunwa to kai kai kokari ka ciyar da abinci wannan iya daga cikin ayyukan da suke kai dan adam gidan aljanna kalma ta masgaba daga as-sagab ne daga ce as-sagab shine aljo yunwa dan adam din da yake cikin halin takura yake cikin halin jinyunwa sai kai kokari ka kai ka kawo saboda ka ga cewa ka bashi abin da zai ci to wannan wallahi iya daga cikin ayyuka managarta dan uwa musulmi ka saba ma kanka aikin alheri dauki wani adadin mutane wanda zaka iya ya zamanto waɗannan mutane suna ƙarƙashin ka zaka ciyar da su sannan albarkan da yake cikin haka shine ubangiji subhanahu wataala zai karkata arzikin waɗannan mutane sai ya zo aljihunka saboda kai kake dauke da dawainiyar su kai kake dauke da cin su da shan su da ka ciyar da abinci iya daga cikin ayyukan da suke kai mutun gidan aljanna ciyar da abinci iya daga cikin ayyukan da za su sa dan adam yana nuni akan cewa lalle dan adam ya aikata aikin da zai nisantar da shi daga tsananin gobe kiyama a ranar da dan adam zai zo ya rika neman taya zai tsira ta wace hanya zai tsira ya ya kamata yayi to wannan duka ya ya kamata yayi bai da wani tasiri saboda in dai ba aikin alheri ba ka ruko daga gidan duniya ka ta hilahira da shi to magana ta riga ta gare to daga cikin ayyukan alherin da zaka iya rika daga nan ka tahi da su akwai ciyar da abinci ciyar da abinci kar ku rika lalatawa idan Allah ya baku a gurgurdan abin da Allah ya baku to ku yi kokari ya zama to kuma za ku baiwa wasu kusan ayoyin da muke karantawa tun daga cikin suratul duha suratul layl suratul shams suratul balad duka zaka ga akwai bayani akan jan hankalin mutane akan su rika bama wanda ba su da uraka kaga iya daga cikin aikin da zai tsiratar da mutum daga wahalar gobe kiyama shine au it'am ko kuma ciyarwa fi yawmin aw tarana zi masgaba ma'abuciya nuwa wannan shine magana da Abdullahi dan Abbas yayi haka Ikrima yayi haka Mujahid da Imam Dhahhak da Qatada da wasu da yawa daga cikin malamai Ibrahim an-Nakhai yake cewa fi yawmi at'am fi yawmi at'am fihi azizun ciyar da abinci a ranar da ranan abinci samun abinci a wannan wani iya da wahala sai kuma sai ka bude kofofinka irin waɗannan abubuwa su ne Usman ibn Affan yayi a lokacin da aka samu fari a garin Madina ɗan kasuwa shi ya je ya yi odar abinci wannan odar abincin da ɗan kasuwa sun kasa sun tsare jira suke a kawo su saya fatake suna shigowa na Usman ibn Affan dauki da abinci sai ɗan kasuwa suka zo suke tayawa suka taya kaza suka taya kaza suka taya kaza duk tayawan da suka yi Usman sai ya ce ai hiku tayawa ma'ana ai hiku farashi akwai wanda ya taya zai ba ni riban da yi wannan suka ce mun taya da kaza mun ƙara kaza yace akwai wanda ya saya sama da haka nan kenan da haka tunda harkar kasuwa ne wani ya saya sama da haka nan kenan kai ka zo ka saya ƙasa da wannan kuɗin to rabin sai da maka kenan wancan ya kamata ya sai da maka suna taya suka ce kai Usman ba ma tunanin garin Madina da cikinta da wajenta akwai wani ɗan kasuwa da zai iya saya wannan kayan a wannan kuɗin da muka saya sai ce ina ai Allah mai girma da kuwaya ya bani sama da wannan abin da kuke nema ku bada Allah ya bani limkin ba limkin wannan manzala Usman yake cewa wannan abincin na bada shi fi sabilillah dan neman yardan Allah subhanahu wataala kaga imani amma a yau wani ya sai wake ya aje jira yake kudin ya hauhawa ya tsawwala mutane su shiga cikin wani hali saboda shi yana ga cewa idan a lokacin zai iya hudduwa ya saida shi ya dan samu abin da zai samu mutane kuma suna cikin yanayi wanda yake bayar da dadi shi ba da mushi ba ce hukumar mutum ya kawo abincin gaba ɗaya sai kusan kaso mai girma wanda kusan shi ne abin da dama aka hana ya sai kaso mai girma na abincin da yana da ikon ta cewa akan shi ka kama ya dankare wannan abincin waje guda ai ta nema a kasuwa babu dole sai a wajen wani an aka zo kuma sai farashin da ya gada ma ka zaman to mutum mai tausayi ka zaman to mutum mai tausaya wa al'umma to lalle ciyar da abinci fi yawmin dhi masghaba a wata rana ma abuciya yunwa wannan iya daga cikin ayyuka da suke ma ayyuka ne masu kyau hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-sadaqatu 'ala al-miskini sadaqatu mutun yayi sadaka ya baiwa miskini wanda baya da talaka ki doka ki bada wannan sadaka ce sai manzo Allah ya ce wa 'ala dhir-rahmi wa 'ala dhir-rahmi ithnatan yace amma kaga akan mutumin da yake ma'abucin zumunta ne da kai to lada kala biyu zaka samu ladan sadaqatu wasila zaka samu ladan sadaka da ka bada sannan kuma zaka samu ladan kasancewar wanda ka ba sadakan dan uwanka ne da jini shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwadaitarwa akan idan ka tashi ciyarwa wabda biman ta'ud ka fara da mutanen da suke kusa da kai kamar da Bahaushe ke cewa gida bai kusho ba a kai ma dawa wannan ma'ana tana da kyau yani ka fara da waɗanda suke kusa da kai lasiyama ƴan uwanka na jini ga su nan suna cikin wani hali wanda yake bayyana daɗi na rayuwa amma kuma sai ka shure gaba ɗaya kawai kai waje ka iya ba mu amma dai mutane ga su a tare da kai suna ta wahala sun gigice talauci na neman huda musu hankali kuma Allah ya baka amma su musamman Allah ya baka mazalla yake cewa duk mutumin da ya bada sadaka ga ɗan uwan shi za a baka lada guda biyu ladan sadaka da ladan kasancewar tasari da zumunta da kai to wannan bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata mana kenan daga cikin ayyuka akwai fakku raqaba yantar da baiwa aw it'amu fi yawmin dhi masghaba ko kuma ciyar da abinci a wata rana ma'abuciya tsanani Allah yake cewa aw miskinan dha matraba iya daga cikin ayyukan da mutum idan ya yi su zai fita daga cikin wahalar lahira aw yatiman dha maqraba ko kuma mutum ya ciyar da yatiman maraya mutumin da yake maraya ne ka ciyar da shi dha maqraba ay dha qarabatin minhu maraya ne amma wanda yana da alaka ta jini tare da kai to wanda shi ma kula da shi sannan kuma da ciyar da shi iya daga cikin ayyukan da za su tsiratar da kai daga wahalhalun gobe kiyama wanda kuma bayani akan yatim ya riga ya gabata a cikin suratul duha mun ji irin girman haƙƙin da marayu suke da irin yadda ya kamata a kula da su da sauransu to shine Allah subhanahu wataala bayan ya ambaci maraya sai yake cewa aw miskinan ko kuma wani mutum wanda yake faqiran mana mutum mai talaka mutumin da bayyana la hawla lahu wala quwwata fil hayat aw miskinan ko kuma mutumin da yake faqiri ne za matrabatin ma'abuciyar ƙasa mai nisa bi ma'ana wanda yake ma'abucin bulaguro ya'ni al-gharibu an watanihi mutumin da ya bar garin shi ya tafi wani waje a matsayin halin bakunta ga talauci ga bakunta talakka ne bayyana komi kuma bako ne bai san kowa ba amma misali kai talakka ne baka da komi amma kuma kana cikin garin ku la'alla ka san irin hanyoyin da ɗan kabila Allah zaka iya samun ɗan wani abu to amma shi wannan bako ne ko bai san kowa ba ga talauci bai san kowa ba aw miskinin ko mutumin da yake miskini ne za matrabatin ya'ni mutumin da yake nesa da inda yake kasar shi ce kuma ga bukata ya lullube wannan mutumin Ikrima yake cewa abinda ake nihi da aw miskinan za matrabatin ya'ni huwa al-faqir al-madin al-muhtaj shi ne mutumin da yake talaka wanda ake bin shi bashi ga tsananin bukatun rayuwa bukatun rayuwa sun mai kawanya sai ka fahimci cewa wane yana cikin halin da bai da dadi sai ka hudo abinda Allah ya hore maka ka taimaka mishi to wannan yana daga cikin ayyukan alheri wanda za su samu ta tsira daga wahala da bala'i da tashin kiyama Sa'id ibn Jubair yake cewa abinda ake nihi da miskinan aw miskinan za matrabatin yace huwa alladhi la ahada lahu shine mutumin da bai da kowa shi kadai yake kulli kull to wannan yana bukata a taimaka mishi la sai ma idan zaman to talaka ne bayyana wanda zai kawo mushi iya bukatar wannan mutum a taimaka mushi addini ne. Abdullahi dan Abbas da Sa'id da Imam Qatada da Muqatil suke cewa abinda ake nihi da aw miskinan zamat raba suka ce huwa zul iyali, shine mutumin da yake da iyali, mutumin da yake da iyali masu yawa. Allah ya mushi baiwar tattara iyali amma kuma ba wasu abubuwa masu ƙarfi a hannun shi. To wannan shi ma idan akwai hali sai a taimaka mushi, kuma taimaka mushi iya daga cikin ayyuka masu kyau wanda hatta kai wannan mafaka ya sa wasu daga cikin waɗanda ba su tsoron Allah tare da su sai su ɗauki tafarkin bara a matsayin wani abin da a nan ne za su samu, za su yi takassum, za su tara, za su tsururci abin da yake dukiya ne. Sai mutum ya yi ƙara sallah ya riƙa cewa wallahi ya bar iyalin shi komai ba su ci ba, yana yiwuwa kuma yana yiwuwa ƙarya yake, saboda da yawa ta bayyana akan cewa ƙaryan ne. Wani ya zo ya ce ai iyalin nashi ya bar su a waje kaza, yanzu a cikin bulaguro yake, a tattara mushi abin da a tattara mushi, kuma gobe idan kai ka tarin yin sallah a wani masallaci sai ga wanda mutumin ya miƙe ya maimaita wannan abin da ya ambata, har ta kai matakin da in za ka bada ne kawai kai ka tsarkake niyyar ka bada, amma ba lallai bane ba wani mai buƙatar da za ka bada. Shi yasa irin waɗannan abubuwa muhi lura da mutanen da muke rayuwa tare da su a cikin anguwanninmu, mutanen da suke ƴan uwanmu ne, wanda tabbas ka san halin wani ga halin shi da yake ciki, wanda in ka taimaka mushi to da izinin Allah taimakon ne ka mushi. Wallahi jiya wani ɗan uwa yake cewa wata mabaraciya da ita da ƴaƴanta wani ɗauko su daga Aljeri, almuhim da aka zubar da su a cikin dajin nan Saharan nan, da aka zo jikin wannan mata miliyan biyar aka samu, ta mutu ɗiyan sun mutu miliyan biyar a jikinta. Ba a ce ba duk wanda yake bara iyana, amma dai halin bara yanzu wani abu ne mashkukun fihi, yani babu wani abu kat a kan shi. Nan da watanni guda biyu da suka wuce, wata an gama sallah an ƙare sallah sai wani dattijo ya meke, dattijo ne tsoho wallahi, ya ce daga tasawa yake, don Allah a taimaka mushi da kuɗin mota. Sai wani daga cikin 'yan'uwa da aka gama sallah sai zo ya ce mini wannan tsohon da yake bara a kirayo shi zai biya mushi kuɗin mota. Sai muka kira shi aka zaunar da shi aka ce to ga kuɗin mota nan za a biya maka, amma biya maka za a yi, tunda inda aka yi sallah yana kusa da wata kamfani ta bulaguro. Sai ce to akwai kayan shi zai ta yi ɗauko su. Sai muka ce babu damuwa, ya je ɗauko kayan. To daidai kofar masallaci akwai wani mutum wani lattijo mai tebur, sai na bashi na ce mashi to ga wannan kuɗin wannan lattijon zai zo, in ya zo a biya mashi kuɗin mota, canjin kuma a bashi riƙe a hannun shi. Yau wata biyu wallahi har zai dawo ba. Har zai dawo ba. Kuma idan ka kawai in dai a zuciya ne da huskar shi da za ka kalla, kawai haka nan ne. Amma har zai dawo ba. Kenan hira ce yake. Akwai abubuwa da yawa da suke faruwa na rashin gaskiya da muke a cikin rayuwa, wanda shi yake jami'a wasu abubuwan da muke fama da su. To kaga kai yanzu lattijo da kai ka zo ka yi ƙarya, mutane sun kama rere ce, mutane sun ɗauki dukiyarsu sun baka. Kai kana tsammanin Allah zai kyale kaka nan? La'alla wanda ya ɗaukan nan ya bada kai ka yi shi wadata ba, ko kuma abin da za a haɗa maka a nan, misali shi dala 20 ya ɗauka ba, ko kuma baka dala 100 misali. Kam abin da yake cikin shi da Allah bai da jika biyu, amma ɗauki 100 ya baka, kai kuma an zo an haɗa maka jika biyar ko jika goma ko na makamancin wannan. Ƙoƙari ne ya yi tuƙu. To kuma haka ne kawai Allah ya kyale ka. Shi yasa wajibi ne kamar mutum ya riƙa lura da wanda suke rayuwa, kai da kake rayuwa da al'umma, anguwarka da kake rayuwa, mutanen da kuke harkokin mu'amalar rayuwa da suna na duniya ko na addini, ka san akwai mutanen da suna cikin halin bukata. In ka tashi badawa ɗauki ka ba su, wanda kat masu bukata ne ka ba ma. To waɗannan badawan suna daga cikin ayyuka na alheri, wanda yake wajibi ga dukkan mutum mai imani ya yi ƙoƙari saboda ya ga cewa ya rabu da waccan matsalar da Allah ambata na falakta hamal aqaba. Me yasa ba ka yi ƙoƙarin aikata aikin da zai tsiratar da kai daga wahalar kiyama ba? Saboda duk wata wahala da kake gani ta rayuwa wallahi wasa ne, wallahi wasa ne. Duk yanda za ki ji ba daɗi, ki ji buƙatu sun yawa, sannan babu kudaden da za a yi magani waɗanda bukatun wallahi din bai sauki ne matsala ita ce dan adam ya fasa ya bar duniya ya je ya iske Allah ya haushi da shi wannan shine matsala saboda ita rayuwar da kake gani da kike gani duk yanda take karshe gare ta duk ko abin da yake da karshe to wallahi bai da babu firgici a cikin shi amma wancan wurin fa babu karshe dan kar mutai gadarwa kai ka tabewa da asara na dindindin Allah subhanahu wa ta'ala yake kare mu ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa aw miskinan za matrabatin yace thumma kana min alladhina amanu ai thumma huwa ma hadhihi sifatil jamilati tahira mu'minun biqalbi fakku raqaba ka antar da bawa ka ciyar da abinci fi yawmin dhi masqaba a ranar bukata sannan baka da kuma wanda ka ciyar din nan yatiman maraya ne za makaraba ma'abucin kusanci dangantakanka na jini sannan au miskinan ko kuma wani miskini ne ka ciyar kaga waɗannan ayyuka guda hudu da Allah ya ambata aka ce summa sannan kai da kai wannan aikin kana min alladhina amanu da ba kana cikin masu imani ba kira sharadin na waɗannan ayyukan da su zama to sun samu karbo a wajen Allah shine me shine imani da Allah shi yasa kahuran da duk ayyukan da suke na jin kai rabon fulanfi da garin tamuwar suke da wane ne da rijiyoyi da suke ginawa duka babu wani abin da Allah zai ba su na lada na gobe kiyama in akwai wani tukucin da Allah zai musu bai wuce ba a cikin rayuwa a musu a nan gidan duniya su ci su more su karkare komai da komai su fasa su dai lahira su shiga gidan wuta me yasa saboda babu imani duk aiki da za a yi na alheri dole sai ya kasance akwai imani summa kana min alladhina amanu Allah yake cewa ya zamanto wannan mutumin da ya sifantu da wadannan sifofi na ciyar da abinci taimakawa maraya da abin da ya shahi ƴantar da bawa na abin da ya shahi taimakawa wanda bai da to ya zamanto wadannan sifofi gaba ɗaya sun tabbata ne akan ka kai wa min alladhina amanu wanda yake yayi imani da Allah sannan kuma bayan imani da Allah a cikin bada wanda kai muhtasib kana mai neman lada a wajen Allah subhanahu wataala dole ne ya zama to kana neman lada a wajen Allah ba kayi bane ba saboda misali a kirayo tele kaza da radio kaza a ce ai alhaji wani yana taimakawa ko kuma hajiya wacce tana taimakawa ko kuma ka tashi ba da zakka misali kayi layi a ba mutane layi a kofar gidanka an za a wuce ana lahiya wani ana ai alhaji wani ne ke ba da zakka yau shi abin da yake buri shi kenan bai lamunta ba ya dunkule zakkan nan ya ga wani mutumin da yake da tsananin bukata ko wani aikin da ya kamata a yi na bangaren da ya shayi addini ya ba da wannan taimakon dukiyar nan a yi wannan aiki yana ga cewa ba haka bane ba sai dai canza su jika biyu har da bura la'ana ana sa mutane sahu ana gyara musu layi ko zakka yake ba da ayyuka ne wanda tsakanin ka da Allah subhanahu wataala ya kamata su gudanu kuma duk yadda za ka yi ba lallai bane kowa ya sani abinda Allah ya sa ya zamanto gashi na wannan haƙƙi na zakka ne to kai kokari matuƙa ya zamanto kai kokarin sanya wannan abin cikin ɗaya daga cikin sulfi guda takwas da Allah ya ambata cewa ga wanda ya kamata a ba waɗannan wannan kuɗin na zakka kenan dole ka nemi ladan abin a wajen Allah ka nemi ladan a wajen Allah ba dan a ce ba wani ya intar da baiwa wani yana taimakawa miskinai wani yana taimakawa marayu a kakai dan haka nan in kai ku dan haka nan ka tabi kai asara ka rasa dukiyar ka sannan kuma babu ladan a wajen Allah mutanen da kai dan su a gobe kiyama Allah mai girma da buwaya zai ce maka wani dan wani ko wacce yar wani kin aikata aiki ko ka aikata aiki kaza da kaza da kaza da kaza wannan aikin dan wa ka aikata shi ce Allah ai na aikata ne dan kai Allah ce kariya gaci kai ne dan a ce wa qad qila an ku hada a gidan duniya yanzu je ka wajen mutanen da kake kai dan su gani za ka samu wani abu na sakamako a wajensu zai samu wallahi ba wanda zai samu ranar da kowa ta kan shi yake wa yake da lokacin shi babu wanda yake da lokacin shi da haka mutum ne kokari matuƙa ya ga cewa ya yi aikin ya yi imani sannan kuma wannan ayyukan da zai aikata gaba ɗaya zaman to ya aikata su ne don Allah Allah ce summa kana min alladhina amanu wa tawasaw bis-sabri wa tawasaw bil-marhama kenan bayan abin da ya shahi imani to shi wannan imani dole ayyuka muka ce sai an nufaci lahira da su Allah mai girma da buwa yake cewa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha
wa arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون فتيلا
وبنجي سبحانه وتعالى ومن أراد الآخرة وسألها سأيهم فأولئك كان سعيهم مشكورا
ومن أراد الآخرة وهو مؤمن ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا
وبنجد سبحانه وتعالى كتشوى ومن أراد الآخرة دم تمند ينهو تلاهرة ya zamanto a ranki Allah ne kike ma duk ayyukan ibada da kike sallah azumi karatu qur'ani qiyamul layli biyayya ga ma'aifa biyayya ga mijinki zaman aure tarbiyyar yaranki da sauransu duka kin dora ma zuciyarki cewa kina yi ne dan Allah dan neman lahira Allah ce wa man arada al-akhirata wanda ya nufaci lahira da ayyukan shi sannan kuma wasa'alaha sa'yaha ka aikata aikin da shine aikin da yake kaiwa gidan aljanna kenan ba kawai baka karkace a yau kace bari ka aikata kaza wani lahiya kace a ayyo me laihin kaza a dunya ya zamanto aikin irin aikin da ake a samu lahira ne ka aikata sannan kuma sharadi na gaba Allah ce wa huwa mu'minu kuma kana halin imani kenan kaga da an yi fakku raqaba an yi it'amul fi yawmin dhi masghaba an ciyar da miskinan za maqraba an ciyar da miskinan za matraba duka wannan baya samun gindin zama sai an zamanto wa huwa mu'minun sai mutumin da ya aikata wannan aiki yana kan halin imani da Allah subhanahu wataala to idan ya zamanto haka ne Allah ya ce fa ulaika kana sa'yuhum mashkura kaga waɗannan mutanen Allah ya ce kana sa'yuhum ya kasance aikin su kai kawon su abinda suka aikata mashkura abun godiya ne Allah ya gode ma aikin su ki aikata aiki ubangiji yace ya gode wannan aiki ba karamar rahama bace babu wani jin dadin da ya wuce wannan a cikin rayuwa duka me ake fafutukan me ake fafutukan da ake duka na ya za a yi in aikata Allah ya amsa ne ki aikata Allah ya amsa ba dan a ce ba wani yana yi shi maganar a can nan dole ne mutumin da yake neman lahira ya fita daga baton a ce harakan an can nan ka bar shi mutane su ce kar su ce su matsala su ce su yarda ka su yarda matsala su ce su yarda kai ko su tsangwame ka matsala su ce kai kana neman yarda ne na allamul ghuyub kana neman yardan Allah ne wanda kuma shine ya san abin da yake cikin zuciyarka da gaske aikin da ka aikata dan Allah ka aikata ko kuma kawai dan mutane su madi ne amma mutum da zaka yana wahala aiki kai shi da kawan shi kai ya kawo amma ya zamanto wannan aiki yana aikatawa ne kawai dan duniya wani haraka addini zai shiga saboda ya samu duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga cikin mutanen da za a fara azabtarwa a gobe kiyama malamin da ya karantar da al'umma ya ja sallah ya ba da karatu ya yi wane ne ya yi ayyuka iya ayyuka Allah ya kira shi ya ce wane na baka ilimi na addini mu gare shi ya ce Allah nayi kaza nayi kaza nayi kaza nayi kaza nayi kaza Allah ya ce kware da gaske kai amma ka aikata ne liyu qali ka aikata ne dan a ce wani kokari gare shi wa qadila Allah ya ce an rige kuma an fadi a gidan duniya wannan fadin da aka yi na gidan duniya dama kai dan a fadi kai kuma kai kuma an fadi shine sakamakon ka Allah ya ce ku ja shi ku gidan wutar shi idan aka sa shi gidan wutar su da kansu ɗan wutan zai rika ba su mamaki akramaka Allahu lahiya kai da kai ne kake ce mana ai ka kuyi kaza ka kuyi kaza kuyi kaza dan wanda mutai kaza wuta mutun yake kaza kaza sai ya ce ai na kasance in nace kuyi ni ko ban aikatawa wannan yake maka nuni a harakan addini babu wani mutai shahihi da mai har ku zo ku rika wani takama wai ku gidan ku gidan malamai ne ko kuma ku silsila ta shehu ne ko wane ne duka mas'ala ce ta me ka aikata tsakaninka da Allah ba ruwan Allah da kai wane ne abinda Allah yake duwawa shine kawai wani aikin da ka aikata wasa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura in dangane ne kai Abu Lahab ga suran ana karantawa har zuwa tashin kiyama tsine mushi ne ake farkon suran ma tabbat yada abila habin wa tab hannayen shi sun tabe sun yi asara Allah ya tsine ni kuma matsayin mahaifi ce ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kai shi dan gani ba kai shi dan gani ba amma ga matakin da tsinci kan shi me yasa saboda aikin shi bai kyau ba daka mutun kar wani abu ya zo ne ka na rayuwa na cewa a ku ne malamai ko kuma ku kushawa hu da mai ne babu wannan a cikin musulunci musulunci kawai aiki ne sai dukkan mutumin da yake son samun lahira wa man aradul akhirata wasa'a laha sa'aya dole sai ka tashi kai aiki in ku kai aikin na fa'ulaika kana sa'ihum mashkura waɗannan mutane suka aikata aikin nan to aikin su ya zama to abun godiya ne daka kowa ya dage tsakanin shi da Allah kar ka yarda zuciyarka ta maka wasa ka tsaya ka aikata ayyuka managarta haka mutumin da zai ciyar da dukiyar shi zaka wani yana bada amma kuma ana yana tai ana ta kokarin ya zai haska shi a ga mutane su ga yana yi idan zaman to yana yi ne dan a gani ba dan ya kara wasu alajuwan da alajuwan karfin gwiwa bane ba to shi ba akwai matsala Allah zai kira shi ce na baka dukiya mai kai da ita Allah ya ce Allah na ciyar na gina masallaci waje kaza na yi wane ne Allah ya ce duka kayi amma kayi ne dan a ci an kuma riga an faɗa magana ta riga ta kaida a gidan wutar shi Allah rahama nasiri shi yasa kalubale a rayuwa iya da yawa wata aya Allah yake cewa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun
man amila salihan من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون
وبيجي سبحانه وتعالى كي من عمل صالحا دوا بأيكة أيكي منغت مي أيكي نغري aiki nagari yana zamantowa aiki nagari idan ya hada sharadi guda nawa na'am idan ya hada sharadi guda nawa aiki na kirki amma aunin addini ya ake gane cewa aiki kaza aiki ne na kirki idan ya hada sharadi guda nawa na'am sharadi nawa wata shekara mun hade shi sharadi guda nawa hudu ko biyar ko shidda ko bakwai ko takwas ko goma ko dozin guda sharadi nawa ake so amince na'am sharadi biyu aiki yana zamantowa aiki nagari idan ya cika sharadi guda biyu tak sharadi na farko ikhlasi ai aikin dan Allah di yanda aiki ya kai yanda ku kuke ga yanzu misali ka ruwa ga sai mutun ya aikata aiki sai ya ce wani aika zan bai kamata ba sai ya ce to ka zan ne kuma ba kyau ha shi aikin ka dole sai ya cika wadannan sharadan guda biyu inda idan kaida ta ubangiji amsa dole a samu ikhlasi yi dan Allah ya zama to dan Allah kai ba dan a fadi ba dan Allah kai ba dan a nuna ka ba sharadi na biyu shine almutaba'a kai aikin nan daidai da karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan ba bid'a ba duk aikin da yau kika miƙe kawa kika kirkire shi da sunan addini kika ce ai kaza ma kaza ne kuma ke tsakaninki da Allah kike yi to ko da tsakaninki da Allah kike in bai dace ku da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan aikin Allah bai amsa shi shi yasa aka ce mutum kai ne bid'a wancan sharadin na faru kuma aka ce kai dan Allah aka ce kakkai shirka in za ka yi kai dan Allah shi kadai sannan kuma yin da za ka yi a kan tsarin yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar ba yadda kai kake so ba ko kuma yadda ka tashi kaga a garinku ana yi to wannan shi ne sharadi na aiki zamanto aiki nagartacce ko da an samu ikhlasi in manzala bai karantar ba Allah bai amsa idan zamanto misali gashi aiki manzala ya karantar amma babu ikhlasi yi dan Allah kuma Allah bai amsa dole sai ya cika wadannan sharadan guda biyu الإخلاص والمتابعة الإخلاص والمتابعة سيان سامو يدن الله كما سيان سامو يشأ كان صار كان ترور النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله كتاب دون دي أيكة أيكي نقري من ذكر نمجن أو أنسى كوما تني وهو مؤمن إيام حال إيمان الله تفل نعينه حياة طيبة زام رايق دشي رايوا نقر تتيا سرككك رايوا رايوا ميكاو to bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata haka summa kana min alladhina amanu sai yace watawasaw bis sabri hali ya zaman to kenan wanda ya aikata ayyukan nan yan tarda baiwa ciyar da abinci taimakawa maraya taimakawa wanda baida da sauran ayyuka makamancin wannan ya zaman to wanda ya aikata waɗannan ayyukan iya cikin waɗanda suka yi imani da Allah mai girma da buwaya sannan kuma daga cikin halin su watawasaw bil haqqi suna ma bis sabri suna ma junan su wasiyaci akan yin hakuri zan ka maka mas'ala kaza a rayuwa ina jaji ina kaza da cewa da yi hakuri kamar da al'amarin ka zuwa ga Allah Allah ba mance ka bai Allah ba zalunta kai ba Allah ba tozartar da kai bane zai yi inma cewa Allah jarraba ka ne zai kai hakuri ka jure ki hakuri ki jure watawasaw bis sabri Allah ce watawasaw bil marhama kuma suka rika ma junan su wasiyaci bil marhama akan tausayi da rahama ka tausaya saboda tausayawa iya daga cikin ayyuka managarta manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yarhala yake cewa man la yarhamin nas la yarhamuhullah duk mutumin da baya tausayawa mutane to shi Allah baya tausaya mushi ba so ka zaman to mutun taura ka zaman wani Hitler misali ya zaman to kawai kai kashewa ne takawa ne zubdawa ne a ya zamanto mutum ne kai mai tausayi a cikin tausayi a cikin al'amuranka yazo a cikin hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa arrahimuna yarhamuhumur rahman masu tausayi Allah arrahman wanda kaga sifa ce ta ubangiji arrahman mai rahama Allah mai rahama yana son bayi masu rahama masu tausayi sai manzo Allah yake cewa irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku tausayawa waɗanda suke saman doron ƙasa ko suke rayuwa a saman doron ƙasa yarhamukum man fis sama'i zai tausaya muku wanda yake sama shine Allah subhanahu wata'ala daga tausayi da jinkai da nuna mutane sassabci a rayuwa to wani iya daga cikin ayyuka managarta kuma mu riƙa ma junanmu wasiyaci akan tausayi kaga yanzu maganar da aka yi ɗazu na ihtikar mutum ya zo ya tara abinci mutane gaba ɗaya sun shiga cikin halin gigita da jigata shi kuma abin yana ƙara mai ake kira shi da suna ragewa yawan ababu shi a cikin kasuwanni shi kuma yana ƙara jin daɗi yanzu na mutum akwai rahama a cikin zuciyar shi wallahi babu rahama a cikin zuciyar mutumin da zai mayar da kayan shaye-shaye da maye shi ne hanyar shi na takassum da wannan hanyar yake samun kuɗi yana jin daɗi ɗiyan mutane suna haukacewa sana'ar shi shine sarrat ramon wiwi yake saidawa ƙwaya giya yake saidawa mutane suna haukacewa shi kuma yana jin daɗi akwai tausayi tare da shi babu tausayi tare da shi irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin wani hadisi na daban yake cewa man lam yarham saghirana wa ya'rifa haqqa kabirana falaysa minna duk mutumin da baya tausayawa karami a cikinmu sannan kuma bai san haƙƙin babba a cikinmu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan mutumin laysa minna baya tare da mu dole ki zamanto mai tausayi ka zamanto mai tausayi amma kaga mutum idan ya samu dama ya riƙa aikata aiki kamar Fir'auna mallam yanzu misali zaka samu wata mace in ta samu dama akan mijinta ko ta samu dama akan ɗiyan mijinta wanda ba ɗiyanta ba in ta fara gasa musu aya a hannu za ka samu aiki ne na babu tausayi babu rahama a cikin kwata-kwata wanda ana samun wasu daga cikin matan suke da irin wannan ɗabi'a da wannan hali Allah kiyaye Allah ke cewa wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bil marhama ya ce ula'ika kaga waɗannan mutanen da suka aikata waɗannan ayyukan da aka jero ashabul maimana su ne 'yan hannun dama wannan mutanen su ne 'yan hannun dama za a ba su littafin su a hannunsu na dama gobe kiyama su ne a dama za a musu albishiri da samun gidan aljanna da samun rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala fa ulaika ashabul maimana ay al muttasifuna bi hadhihi sifat min ashabil yamin yanzu Allah ya kare bayanin waɗannan masu imani sannan kuma da irin halayen da ya kamata mu mai imani su fanta kaga tun daga farkon karatun na cewa falaqta hamal aqaba me yasa dan adam bai aikata wani aikin da zai nisantar da shi daga wahala gobe kiyama ba aka ce wani aiki ne yake nisantarwa aka ce fakku raqaba yan tarrabaiwa ciyar da abinci, taimakawa miskini, taimakawa maraya, sannan kuma imani da Allah subhanahu wata'ala da aikata aiki nagari, sannan kuma wasici akan ayi haƙuri, kamar dan uwanka wasici akan rahama da tausayi da haƙuri. Yanzu duk mutumin da ya hada waɗannan abubuwa, to ƙarshe sakamakon shi ulaika ashabul maimana, wannan sune ɗan hannun dama, Allah sa mu a cikin su. To sai bangaren daya wannan shi kuma ya aikata waɗannan abubuwa, ya jazare a rayuwa, yake aikata abin da yake dama. Allah ce wallazina kafaru, amma kaga waɗanda suka kafirta bi ayatina, da ayoyin Allah, aka ce musu ciyar da miskini, taimakawa, kula da maraya, ƴantar da baiwa, imani da Allah, aikata aiki nagari, yace kai kun dawo mutane, kawai wayo da ake kun dawo mutane, ku duk wa'azin ku kawai aka ciyar ne. A ce shi malam wani banda wa'azin zakka bai da aiki, a wa yake hudu haka, wanda zai bada zakka yana ga kamar an dame shi. Wanda ya butulce waɗannan abubuwa da aka ambata, wallazina kafaru, Allah ce wanda ya kafirce bi ayatina da ayoyinmu, yace ulaika hum ashabul mash'ama, bi ayatina hum ashabul mash'ama, wallazina kafaru bi ayatina, wanda suka kafirce bi ayoyinmu, Allah ce hum ashabul mash'ama, waɗannan su kuma su ne ɗan hannun hagunmu. Allah kare mu, ya zama to gobe kiyama za a tashi amma su ne a hagunmu, littahin su za a ba su a hannun su na hagunmu. Kuma ka duba wani izina da wani tashin hankali da yake gobe kiyama, littahin fa akwai lokaci, akwai matakin da fa littahin ga sanar watsa su ne za a yi, watsa littahin za a yi, ba ke bace za ke ce a barin amshe shi a hannun dama, a in a dama yake a hannun ki da dama zai zo karam, idan kuma a hagun kin ne hallo sai mutun ya ji shi a hannun shi na hagu. Daka wallahi Allah subhanahu wataala yayi tanadin wata ranar da dan adam zai gane shayi ruwa ne, zai gane bai da hankali idan ya wuce gidan dunan bai aikata alheri ba. Shi yasa kowa ya maka shi wa'azi, ba sai an zo an saka gaba an ci maka kaza, a kai da kanka kowa san kan shi, ni na san kaina, ke kin san kanki, kai ka san kanka, mun san kanmu, kowa san abin da yake aikatawa na daidai da ba daidai ba. Mu yi kokari mu gyara ayyukanmu su zama to ayyuka ne managarta, kar ka je a cikin wannan shiririta da wannan hayaniya ka je ka mutu, ka tada wa kanka kura, ka tada wa kanka tashin hankali da firgici. To kaga ina amfanin rayuwa, a ce ka zo duniyar nan an ta rayuwa da kai shekara ka 30, shekara ka 40, shekara ka 50, wani 60, wani ɗoriya aka haka nan, amma a ce ka mutu kuma ka gidan mutane, ina amfanin rayuwanka? Me amfanin rayuwar da kai a gidan duniya? Bata da amfani, shirman banza, kawai ka zo ka ci abinci, ka sha abin sha, ka sanya tsumma, duka ina suke yanzu, duka babu, ina abincin da ka ci? Wai waɗanda za ka gane duniya hayaniya ce, kar ka yarda hayaniyar ta yi ja ka. Yanzu ka sawwara, yau muna wata rana, goma ga watan Ramadan ko? To da Allah tuna abincin da ka ci ɗaya ga watan Ramadan, ina yake yanzu? La'alla wani haram ya ci wannan abincin, yanzu ina yake? Ya zama labari. Wanda ya yi haƙuri ya ci abincin da bai da daɗin ma, yanzu ga shi kai ƙarai, shi ma ƙarai, ko ba a san ba a gane ci, a wannan ai shi kaza ya ci, wannan shi kuma kaza ya ci, ba gane ya. Tuna ka kakkayar duniya ta ruɗe ka, komi wucewa yake, komi ƙarewa yake, komi lokaci gare shi, babu wata hali ko kuma wani sifa da za a zo a dawwama, duniyar ma gaba ɗaya ƙarewa za ta yi. Dan ka kakkayar da shedan ya zo ya ziga ka, ka fandarewa ayoyin Allah subhanahu wataala, ka amshi littahin ka a hannunka na hagu. Dukko wanda ya amshi littahin shi a hannun shi na hagu, Allah ce wannan mutanen alaihim narun mu'sada, alaihim narun, na ga waɗannan mutanen wata wuta, wace irin wuta ce? Ita ce wuta mughlaqa, kaman ruhuhwa, yani wata ƙofofin ta arin suke, in aka shiga an shiga kenan. Sai mutumin da aka kata riya da imani, bayan an gasa shi, an lallasa shi, ya kone ba zama gawai, kuma bai mutu ba, ba a mutuwa. Saboda in aka sa ɗan wuta, wuta aka sa ɗan aljanna, aljanna mutuwar da kanta Allah zai yi umarni a yi shela, a ce ɗan aljanna ku juyo, ɗan wuta ku juyo, sai a ce ko tsakanin wutar aljanna, a ce musu wannan mine ne, a ce wannan ai mutuwa ce, wai bai santa ba, ko akwai wanda bai santa ba? Babu, saboda sai ta yi arba da kowa. duk wanda ya luha shi sai mutuwa ta yi arba da shi ko da yana cikin cikin mahaifin shi sai kun kwatsi muna nan muna jira kina jira ina jira muna jira gaba daya sai mun ganta sai mun ga yanda take ana cewa wannan mije ce kowa zai ce a haba wannan ai mutuwa ce ba wannan kowa san ta sai Allah ya umarni a yanka mutuwar ita ma mutuwar ta mutu ta garra lokacin sai Allah ya ce ɗan aljanna ku dawoma a cikin jin daɗi babu zancen mutuwa ɗan wuta kuma ku dawoma a cikin bala'i da tashi hankali da kuka ja ma kanku kuma babu zancen mutuwa to ɗan wuta alaihim narun na a gare su wata wuta muksada wadda take ruhawa kohohinta a hisgi wannan shine bayanin da Qatada da Al-Hasan da Imam Suddi da Abdullahi dan Abbas suka yi kohwa ce ruhawa an rihi an kare alaihim narun muksada na a gare su wannan wuta wadda kuma ita ce sakamakon abin da suka aikata daga kakka yarda kakki yarda kadin yarda kar mu yarda rayuwa ta rude mu lokaci ne kayyade kuma karewa zai abinda muka aikata a yanar gidan duniya shine abinda za a tambaye mu gobe kiyama idan zaman tun mun aikata shi a hanyar da Ubangiji subhanahu wataala yake so za mu samu rabo idan zaman tun kuma mun aikata abubuwan da Allah baya so kaga tabbas mun tabe mun yi asara Ubangiji subhanahu wataala ya kiyaye da haka muke roƙon Allah subhanahu wataala ya tursasa zukatanmu akan bin abin da yake daidai da aikata abin da yake daidai duk abin da yake kuskure ne da safan dare wa Allah da saba wa Allah muna roƙon Allah subhanahu wataala akan ya kare mu wannan azumi da muke ciki Ubangiji subhanahu wataala ya amshi ibadunmu Allah ya shirye da mu ya shirye da zuriyarmu Allah ya ji kanmu ya ji kan mahaifanmu bukatunmu na alheri Ubangiji subhanahu wataala ya biya mana gaba daya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين اللهم يسر ولا تعسر اللهم هون علينا مصائب الدنيا اللهم اقض حوائجنا اللهم اقض حوائجنا اللهم اقض حوائجنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله